الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إنقوانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناي متكر فرنشكي قليد قسكي بسوانن هدواتامو أوانن مسلاتي من البركة masallacin karantarwa da ilmantarwa da tarbiyya, masallaci wanda yake da tasiri babba ba a cikin garin Gombe kadai ba, a duka nahiyar mu ta Afirka. Ina matukar farin ciki kwarai da gaske jin cewa an sanya wannan zama namu tsakanin magriba da isha'i a wannan masallaci. Nayi farin ciki kwarai da gaske na in samu haduwa da dan uwa Sheikh Bello Doma da na kwana biyu ban gansa ba. Malam Bello, ba sai ina muku bayanin sa ba, sai dai in ji bayanin sa daga wajen ku. Ina son sa saboda Allah. Mutum ne wanda Allah subhanahu wataala ya albarkace shi da tawalu'u da sanin kimar malamai da daliban ilimi, mutum ne da yake son alkhairi ga dukkan ƴan uwansa musulmi. Ina masa addu'a Allah subhanahu wataala ya kara masa lafiya da nisan kwana, Allah subhanahu wataala ya albarkaci rayuwarsa da ta zuriyarsa, Allah ya ji ƙan iyayensa, Allah ya kai rahama kaburburansu, Ubangiji ya haskaka musu makwantansu, tare da ƴan uwansa malamai na wannan jiha da tana ɗaya daga cikin jihohi da hasken ilimin yake yaduwa daga gare ta zuwa sauran jihohinmu na ƙasar nan har ma ƙasashen waje. Kowace jiha daga cikin jihohin Najeriya, musamman Najeriyan mu ta arewa, akwai wato gwargwadon kasan gudunmawa da take bayarwa wajen tarbiyya da ilmantarwa. Wasu suna can a ƙoluwa, wasu suna bin su a baya har zuwa na can ƙasa. Jihar Gombe tana ɗaya daga cikin jihohi da za ka sa su a sahu na farko wajen haskaka al'umma, saboda arzikin ƴan uwa malamai ɗaliban ilimi da Allah ya ba su masu ƙoƙari da hazaƙa wajen karantarwa ba dare ba rana. Babu shakka wannan abin ayaba ne, kuma mutum zai yi farin ciki kwarai da gaske ya ganshi a irin wannan wuri tare da ƴan uwansa ɗaliban ilimi masu karantarwa masu wa'azi. Dan uwa Dr. Abdullahi Lamido ya roƙe ni cewa a wannan zuwa da za mu yi a samu lokaci a yi muhadara tsakanin maghrib da isha'i a ɗaya daga cikin masallatanmu na wannan jiha. Na ansa wannan gayyata duba da cewa na kwana biyu ban shigo wannan gari ba, sannan kuma akwai shauƙi na in ga na haɗu da sauran ƴan uwana ɗalibai da sauran ƴan uwana musulmi na wannan gari, domin tattauna al'amarin da ya shafi addini, ya shafi rayuwarmu ta nan, kuma ya shafi rayuwarmu ta lahira. Babu shakka ɗan uwa Dr. Abdullahi Lamido ya yi kyakkyawan zaɓi na kawo wannan matashiya izamu fi yawmin zi masghaba, ciyarwa a wani ne mai tsananin yunwa, a matsayin matashiyar da za mu tattauna a kanta a wannan zama namu insha Allah. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya bamu wannan dama muka samu halartar wannan wuri a wannan masallaci mai albarka a wannan dare na Asabar, a wannan dare na Lahadi, yammacin Asabar, yau muna biyu ga watan safar hijrar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1445 wanda kuma yayi daidai da 19 ga watan 8 shekara ta miladiya 2023 wannan matashiya kamar yadda kowa ya fahimta ya gani a rubuce cewa an dauko ta ne daga wata aya daga cikin ayoyin suratul balad suratul balad daga cikin surorin da Allah subhanahu wataala ya saukar a cikin garin Makka Allah subhanahu wataala a cikin ta yayi magana akan ciyarwa ubangiji yake cewa falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama ulaika ashabul maymana Allah ce falaqta hamal aqaba me yasa bai ketare hanya mai wahala ba وما أدراك ما الأقبة من يسند دكي أبدا أكيتي وهنيا مي وهلا فك رقبة أنت وياي باوا كوبيوا أو إطعام في يوم ذي مسغبة كوكما تشيروا أوليني ما أبو تشين يوما بمنني يتيما ذا مقربة غواني مرايا ما أبو تشين كسنشي أو مسكينا ذا متربة كوكما مبكاتي ما أبو تشين تلوشي thumma kana min alladhina amanu sannan ya kasance daga wadanda suka yi imani wa tawasaw bis sabri yayi wasici suka yi wasici ga junan su da hakuri wa tawasaw bil marhama suka yi wa junan su wasici da tausayi da rahama Allah subhanahu wataala ya ce ulaika ashabul maymana wadannan sune ma'abota hannun dama wato sune yan aljanna a cikin wannan sura kamar yanda kuka shaji Allah subhanahu wataala yayi bayanin irin manya-manyan ni'imomi da yau dan adam yayi masa ni'imomi manya-manya wanda ya ambata a cikin wannan sura ni'imar idanuwa guda biyu da ni'imar harshe da ni'imar labba wanda da su ne yake sarrafa wato miryarsa ya fitar da bayani Allah subhanahu wataala yayi wa dan adam kuma bayanin hanyoyi guda biyu ya nuna masa hanyar alkhairi da kuma da hanyar da take ba ta alkhairi ba to anan ne ubangiji subhanahu wataala ya kira ya kara kwadaitar da dan adam cewa ya tsaya ya dage akan ayyukan alkhairi da gyara kansa da taimaka ma wasu su ma su gyaru Allah ya ce falaqta hamal aqaba me yasa wato bai ketare hanya mai wahala ba domin dan adam Allah subhanahu wataala ya gaya wa a cikin wannan sura cewa yana cika baki yana cewa ahlaktu malal lubada na kashe madudiyar madudin dukiya madudiyar dukiya wato na kashe kudi mai yawa yana alfahari da irin kudin da ya kashe wajen raya wato wajen kyautata rayuwarsa gine-gine motoci bankama bankaman gidaje kamfanin nuka ayyuka da yake ganin ya samar wa kansa da irin kudi da yake kashewa a wasu hanyoyi daban-daban na ya dadai kyautata rayuwarsa Allah ce to duk wannan ba shi bane me yasa ba zai ketare hanya mai wahala ba wannan hanyar mai wahala kuma ita ce za ta kai shi ga aljanna duk wani abin da yake yi yana cika baki cewa yana kashe kudinsa ai ba anan ya dace ya kashe kudinsa ba ya kashe kudinsa akan abin da zai taimaka masa dan ya samu shiga aljanna amma dan ya kashe kudinsa a cikin abin da zai gyara rayuwarsa ta duniya kadai wanda da rayuwa ce ta kaitacciya mai gajeren zango ya bar abin da zai taimaka masa a rayuwarsa ta gaba ai wannan ba abin yayi alfahari bane ko shi ka baki falaqta hamal aqaba bai yasa bai ketare hanya mai wahala ba Allah ya nuna cewa hanyar shiga aljanna hanya ce mai wahala sai mutum ya yaki zuciyarsa ya yaki san ransa ya danna kwadayinsa sannan ne zai iya ketare wannan hanya ya samu shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa huffatil jannatu huffatil jannatu bil makarih wa huffatil nar bil shahawat an kewaye aljanna da abubuwan da rai baya so sannan an kewaye wuta da abubuwan da rai yake so abubuwan sha'awa abubuwan da rai baya so galibi shi zaka samu abinda Allah yake so ne sannan kuma yin sa shi zai kai mutun zuwa ga aljanna to wannan hanya ce ba kowa yake iya ketare ta ba sai mutumin da ya yaki san zuciyarsa ya yaki shedan ya ciyar da dukiyarsa a inda Allah subhanahu wataala yake so a hanyoyi na alkhairi hanyoyi na kyautatawa hanyoyi na dadadawa ɗan uwansa to Allah subhanahu wataala dan ya nuna mana girman wannan hanya da kuma darajar ta da kimarta sai ya ce wa ma adraka mal aqaba me ya sanar da kai abinda ake kira hanya mai wahala wannan wani sulubi ne salo ne na larabawa da alqur'ani yazo da shi wanda zai jawo hankali dan a nuna maka wato girman al'amari yadda yake sai a kawo shi da irin wannan siga ya aka yi kasan me ake kira al'aqaba hanya da take mai wahala ketarewa wanda Allah subhanahu wataala ya ubarci dukkan wani mai dukiya ya kutsa ya ketare ta duk a irin yanayin da ake ciki ana ha maza ko ha mata sai ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da kawo wasu hanyo wasu abubuwa da su suke taimakawa a ketare wannan hanya mai wahala zuwa ga aljanna yace fakku raqaba yanta wuyayi ana nufin yanta baiwa bawa ko baiwa a cire wato mutun daga kangin bauta ta wani zuwa ga yanci na rayuwa sanin kowa da cewa tunda musulunci yazo ya samu larabawa suna da al'adar bautar da junansu da bautar da wasu yayin da aka yi fada ko ba ba a yi fada ba sun suka samu suka ribaci wasu ƴan uwansu sai su mai da su bayi su rika yi musu hidima su hana su ƴancin su to musulunci da yazo bai kawar da wannan rana ɗaya ba domin abin da ya riga ya zama al'ada ya shiga zuciya yayi kakatutu shekara da shekaru a cikin rai yana da wahala rana ɗaya a tsige shi a cire shi saboda haka sai ya fito da hanyoyi daban-daban wanda za su taimaka wajen awaye gari babu bawa kuma a cikin al'umma don haka akai ta kwadaitarwa akan yanta bawa daga ciki akwai wannan ayar da Allah subhanahu wataala ya sanya cikin lissafin abinda mutum zai ketare hanyar wato shiga aljanna wato hanyar da zai ketara ya shiga aljanna ubangiji ya kawo yanta bawa yace fakku raqaba wannan yana nuna wato irin yadda musulunci ya shirya yanta dan adam ya shirya yanta mutum musulunci addini ne da baya so a bar wani cikin kangin bauta a kyale wani cikin kangin wahala musulunci baya son wannan shi yasa zamu ga dukkan abubuwan da musulunci yazo da su na karantarwa suna dauke da hanyoyin yanta mutane da samar musu da yanci da fitar da su daga cikin yancin bauta Allah yana cewa atal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakin wabn as-sabil والسائلين وفي الرقاب وبنجد ينا فدر ايكي نا الخير ده وندا يكي ياي ايكين ده يتترو الخير دبدبن يكي تشوا يا بادا دوكيرسا ابيسا ينا سانتا ده ودند سكي مكو سانتا ده ودند سكي مرايو ده كوما مسكيني ده وندا يكي متفي والسائلين da wadanda suke masu roƙo wa firqabi da kuma wajen yanta baiwa wajen yanta bayi haka nan Allah subhanahu wataala yana cewa fa idza laqitum alladhina kafaru fa darbar riqab hatta idza asqantumuhum fashuddu alwathaq fa imma bannan ba'du wa imma fidaa hatta tad'a alharbu awzaraha Allah subhanahu wataala yake gaya wa musulmi mu'minai cewa idan kun hadu da waɗanda suke magabtanku kafirai masu yakarku fa darbar riqabi to ku duki wayaye hatta idza atqantumuhum har sai idan kun musu jinajina fa shuddul wathaq to ku tsananta dauri fa imma mannan ba'du ko dai bayan wannan ku basu wato yanci ku sake su wa imma fida ko kuma ku karbi fansa ku sake su hatta tada al-harbu awzaraha har lokacin da yaki zai lafa to wannan kwadaitarwa ce akan yan tabayi wanda ubangiji subhanahu wataala ya ambace shi daga cikin ayyuka da za su sa mutun ya tsallake wannan hanya mai wahala Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da Imam Muslim daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man a'taqa raqabatan muslima a'taqa Allah bi kulli 'udwin minhu 'udwan min an-nar hatta farjahu bi farjih wanda duk ya danta wiyaye musulma wato ya danta bawa namiji musulmi ko mace musulma Allah zai danta kowace gaba daga jikinsa a madadin gabar wannan bawa hatta al-aurasa da al-aurasa wato dukkan wata gaba da take jikin wannan bawa da ya yanta to a madadinta shi ma Allah zai yanta masa gabobin sa haka nan Imam Ahmad ya fitar da hadisi daga Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wani bakauye ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya Rasulullah علمني عملا يدخلني الجنة علمني عملا يدخلني الجنة هو يدخلني الجنة يا رسول الله كسندني وانا ايكي لذني وانا زي شغلني الجنة سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي لئن كنت اقصرت الخطبة لقد اعرضت المسألة اعتق النسمة وفك الرقبة فقال يا رسول الله اوليست بواحد قال لا إن إتق النسمة أن تفرد بإتقها وفك الرقبة أن تعين في إتقها وأنما قوي يتنبي النبي صلى الله عليه وسلم الشيوائي نونا مسائك الذي شغل شيء الجنة تي النبي صلى الله عليه وسلم يتشي دشي نونا شيوائي بياني أتقيتي أما كاكا وتنبير كتككيا كاتقيتا أوجن بيانك أما كما تنبير كتافتو قللا shine a'radta almas'ala yace ka yanta dan adam sai yace kuma ka kwance wuyayi ka yanta wuyayi sai wannan mutum yake cewa ya rasulullah ba abu daya bake nan ka fada ka fadu bi amma kamar abu daya ne itqun nasaba da kuma fakkur raqaba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a'a ba abu daya bane itqun nasaba ana nufin an tafarrada bi itqiha ka sai bawa ka yanta shi kai da kanka ba tare da wani yayi tarayya da kai a cikin yanta shi ba wannan shine itqun nasaba ka taqaita kai kadai ka saye shi da kudin ka ka ce ya tafi fi sabilillah irin yana sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya rika yanta bayi a farkon musulunci yana sayin su daga kafirai masu gidansu yana yanta su to kai wannan wannan shine itqun nasaba fakkur raqaba kuma shine ka taimaka wajen wani ya samu yanci kamar bawan da aka rubuta masa fansa aka ce yaje ya kawo wasu kudade kayyadaddu dan ya samu kansa a matsayin da cikakke to ka taimaka masa har ya samu wannan yanci wannan duk yana cikin fakkur raqaba dukkan wani wanda yake cikin wata damuwa damuwar da har ta sa za a tsare shi za a daure shi ko za a sa shi cikin wani takunkumi to taimaka masa ya fita daga cikin wannan tsanani yana daga cikin abin da zaka kira shi fakkur raqaba aw it'amu fi yawmin dhi masghaba ko kuma ciyarwa a wani yini ma abocin yunwa mai tsanani wato lokacin da ake matsananciyar yunwa ka dauki abinci ka taimaka ma waɗanda suke da bukata ka tsame su daga wannan radadin da yunwa zamu yi bayani a gaba me yasa aka kawo maganar yunwa wato yini mai tsanani ciyarwa a kowane lokaci tana da lada a kowane lokaci sawa'u ana cikin tsanani ko ba a cikin tsanani mutum ya dauki abin da ya mallaka na abinci ya bawa mabukata ya taimaka musu da shi wannan abu ne mai kyau kuma musulunci yana maraba da wannan yana kwadaitarwa akan wannan wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سنا تيد ابينشي على حبه دد سنا سو سنا سنسا واتو سنا داوكن ابينشين da suke so ba wanda ya saura ba ba wanda ya lalace ba ba wanda suka ji ya dame su ba suka ce to a dauka a bayar a wanda suke sha'awa suke so suke kwadayin sa sai su bayar gawa ga miskini da wanda yake maraya da wanda yake fursuna Allah ya faɗi waɗanda za a ciyar daga cikin waɗanda za a ciyar ya ce mai timan za maqraba maraya ma'abosa kuma abocin kusanci wato marayar da yake yana da dangantaka da shi mai ciyarwar dan ya samu lada guda biyu lada ciyar da maraya da kuma ladan sada zumunci na dan uwansa aw miskinan za matraba ko kuma miskini ma'abocin talauci duk miskini yana tare da talauci a bisa yadda aka sani talauci anan maskana anan ba ana nufin cewa ba shi da abin yi ba yana iya yiwa miskini ne amma yana da sana'a yana da abin da yake yi na yau da gobe wanda yake kawo masa abinci sai dai watakila abin da yake mallaka ba zai ishe shi a shekararsa ba bai wuce in aka hada masa abin da zai samu a shekara yayi amfani da shi a cikin kwana cikin wata shida ba ko ya kai wata shida da rabi ko sama ko wata bakwai ko wata takwas wato ba zai kai shi shekara cicin ba wannan duk ana kiran shi miskini shi yasa malamai suka ce miskini yana iya zama ahsanu halan yana iya zama yafi dan dama dama akan wanda yake alfaqir inma sadaqat lil fuqara wal masakin Allah ya hada alfuqara da almasakin dan a nuna cewa akwai wani lokaci da miskini yakan zama yana da dan dama dama akan alfaqir Allah subhanahu wataala ya bada labarin mutanen da suke kissar Khadir da Nabi Musa alaihi salam amma safinatu fakana li masakin ya'maluna fil bahr kaga Allah ya kirawo su masakin amma kuma yace suna da jirgin ruwa da suke haya da shi a cikin ruwa kaga wanda yake da jirgin ruwa yana haya da shi ko ba nashi bane ya samu sana'a da za ta iya bashi abin da zai ci amma duk da wannan Allah ya kirawo su masakin kaga shi miskini ba shine wanda baya da sana'a ba sai yayi wa ma'aikacin gwamnati ne yana da albashi sai yayi wa dan kasuwa ne yana fita kasuwa sai ma mai aikin abin nan hannu ne yana da sana'ar da yake ta hannu amma abin da yake samu ba zai kai shi shekara ba bai wuce ya samu abincin rabin shekara ba ko wata takwas ko wata tara ko wata goma amma ba zai kai shi shekara cicin ba wanda shine miskini fakiri kuma wanda bai zai samu abin da zai kai shi ma wata shida ba kaga yafi tsanani to anan sai Allah ya ce miskinan za matraba dan ya nuna maka kalmar miskini din nan takan iya daukan fakiri wanda yake yana kai matuka ga talauci wato ya kai kasa sosai matraba daga turab ne daga turab kasa wato wanda ya kai kasa sosai wanda wato kamar wanda yake turmusa jikinsa a kasa saboda wulakanta da rashin gari saboda haka ashe kaga ana iya samun miskini amma wanda yake yana cikin matsanancin talauci musulunci ya kwadaritar da mu kwarai da gaske akan kula da marayu da daukan nauyin su da kula da cin su da shan su da gyara musu rayuwar su is'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair suna tambaye ka game da marayu ka ce wato gyara musu rayuwar su alkhairi ne anan sai aka ce islahu lahum khair in suna da dukiya a kula da dukiyar su ta yadda dukiyar su ba za ta lalace ba in ma ba su da dukiya to ai abin da zai gyara musu rayuwar su gyaran rayuwa yana farawa tun daga tarbiyar su suna kanana a ba su ilimi a ba su kyakkyawar tarbiya sannan kuma a kula da dukiyar su in suna da ita in ma ba su da ita a kula da rayuwar su har su zama wadanda za su iya tsayuwa da kafafuwan su duk wanda ya shiga gargashin islahu lahum khair haka musulunci ya kwadaitar da kula da kyautatawa wato miskinai mabukata a cikin ayoyi da yawa Allah subhanahu wataala yana cewa wa idha akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin Allah ke cewa ka tuna lokacin da muka dauki alkawari daga banu isra'il cewa kada ku bauta ma wasu wani ba Allah ba sannan ku kyautatawa iyaye sai ce da makusanta da kuma marayu sannan da miskinai mabukata hakan Allah ya ce wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin ya bada dukiyar bisa yana santa ga waɗanda suke makusanta da marayu da kuma miskinai. Haka nan Allah subhanahu wataala yana cewa yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Suna tambayar ka me ya kamata su ciyar na dukiyar su. Allah ya ce ka ce abinda kuka ciyar na dukiya, to ku ciyar da iyaye da makusanta da marayu da miskinai. Allah ya ce wa idha hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Idan aka zo raban gado, makusantan da ba su da gado suka zo wurin raban gado da waɗanda suke mabukata, waɗanda aka san su suna nan aka yi raban gado, to a san musu wani abu daga cikin abin da aka sa aka bari na gado, kuma a gaya musu magana mai daɗi. Hakan Allah ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin. Ku bauta wa Allah, kada ku hada wani abu da shi. Ku kyautata wa iyaye, ku kyautata wa makusanta, dangi makusanta, ku kyautata wa marayu da miskinai. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da Abu Dawud da Tirmizi daga Sahal ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu, manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ana wa kafil al-yatim fil jannati kahatayn. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ni da wanda yake kula yake daukan nauyin maraya a aljanna kamar haka buki. Fa wa ashara sallallahu alaihi wa sallam, annabi ya nuna da yatsansa manuniya da kuma yatsansa na tsakiya. Wa farraja bainahuma, ya raba tsakankanin su, wato kusancin sadadi a ranar alkiyama kamar kusancin waɗannan yatsun ne guda biyu da junan su. Musulunci ya kwadaitar akan ciyarwa, ciyar da abin da kake da shi na dukiya. Mutum ya bada abin da ya mallaka na dukiya, abin da ya mallaka na abinci, ya ciyar da wanda baya da shi, wani abu ne da musulunci ya yi ta kwadaitarwa akan haka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisai da yawa ya yi ta nanata wa sahabbansa wannan matashiya ta ciyarwa da bada abin da mutum yake da shi na raran abincinsa. Za mu ambaci kaɗan daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka yi magana akan ciyarwa, duk da cewa hadisan da suka zo akan ciyarwa suna da ɗimbin yawa. Don mutum da zai zauna irin ɗalibanmu da suke karatu a jami'a za su iya tara hadisan da suka yi magana akan ciyarwa da irin lada gwagwaba da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani ga waɗanda suke ciyarwa. Daga ciki akwai hadisin da Abu Shaykh ya fitar a cikin Kitabu Sawab daga Hamza ibn Suhaib daga babansa Suhaib ar-Rumi radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa Umar ya ce wa Suhaib fika sarafu fi ta'am, kada almazarancin abinci, wato kana yin abinci da yawa wanda yafi bukatarka, yana tsammanin cewa wannan abincin da yake yi mai matukar yawa yana yi ne domin kansa, domin cin shi da iyalinsa. Sai yake cewa kana wato almabazaranci da abinci. Sai Suhaib yake ce masa naji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa khiyarukum man at'ama at'am, mafi alkhairin ku shine wanda ya ciyar da abinci. Don haka ya nuna masa wannan abincin ba wai yana yin sa da bukatar sa shi kadai bane, yana yin sa don ya ciyar da makota da masu bukata. Abdullahi ibn Salam sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa farkon lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo Madina, farkon abin da ya fara jin Annabi yana yi wa mutane huduba a kansa shine bayan da mutane suka taru domin tarbar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yake cewa a lokacin bai zama musulmi ba, yana bai Yahudansa, yake cewa da zaka kalli fuskar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da bayan mutane sun yi cincirindo a kansa, na ganshi lalle daga fuskarsa na tabbatar cewa wannan fuskar ba ta makaryaci bace, fuska ce ta mai gaskiya. Farkon abin da naji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa a cikin bayaninsa, sai naji yana cewa ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulu al jannata bi salam. Shi farkon abin da naji Annabi yana karantawa mutane yayin da ya shigo Madina, yace ya ku mutane afshu salam, ku yada sallama, duk inda kuka ga dan uwa ɗan uwanku ku yi musu sallama sannan yace wa at'imut ta'am ku ciyar da abinci wato ku taimaka wa wanda ba shi da shi da abinci wa sallu bil laili wan nasu niyam ku yi salla da daddare lokacin da wato mutane suke bacci tadkhulul jannata bisalam za ku shiga aljanna cikin aminci annabi sallallahu alaihi wasallama ya nanata irin wannan magana tun daga shigowar sa Madina ba dan komai ba saboda buƙatar da ake da ita a wannan lokaci na aga cewa an taimaka wa juna kamar yadda zamu zo mu yi bayani inda lokaci yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka samu kansu cikin wani yanayi mai tsanani wanda suke buƙatar su hada kansu guri guda su taimaka wa junansu saboda su fita daga cikin tsananin da suka samu kansu a ciki bayan kafirai sun koro musulmi mutanen Makka zuwa Madina to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da su akan hada kai da aiwatar da dukkan wata aiki wanda zai tabbatar da soyayya a tsakaninsu da kuma taimaka wa junansu tare da ƙarfin alaƙar su da Allah subhanahu wata'ala ibn Hibban a cikin littafinsa as-sahih ya fitar da hadisi daga Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda take yi mana ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama da yake fadar halalar ciyarwa da abinda kake da shi ko mun kankantar abinda kake da shi kada ka rena matukar dai zaka ba mu wani ya karba ya ce ya ji dadi to Allah subhanahu wataala zai karbo wannan abun koda kadan ne koda kana ganin ba komai bane a gurin Allah komai ne yake cewa annabi take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yurabbi li ahadikum at-tamrata wal luqma kama yurabbi ahadukum fuluwahu aw fasilahu hatta yakuna mithla uhud take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wataala yana renan dabino kwarar dabino daya ko loma ɗaya da mutum zai bayar fi sabilillahi Allah yana renan masa wannan kamar yadda ɗayan ku yake renan dan dokin sa ko ƴar taguwar sa har wannan abin ya girma ya zama kamar dutsen Uhud saboda haka a gurin Allah ba kadan bane matukar dai ka kyautata niyya ka tsamtsata niyya ka yi dan Allah domin ka samu lada kakkare da abin da zaka bayar a gurin Allah subhanahu wataala babu kadan matukar an yi domin sa annabi yana cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra hadisin Aisha a cikin sahihain annabi yace ku kiyaye wuta ku kare kanku daga wuta koda da tsagin dabino ne kaga ba ma dabino ba koda da rabin dabino ne ka dauka ka baba wani ya karba ya ce ya ji dadi ya yi murna ya ce Allah ya saka maka da alkhairi wannan zai iya zama shamaki tsakaninka da shiga wutar jahannama haka nan Abu Huraira kamar yadda yake cikin sahih Muslim ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah mai girma da buwaya ranar gobe kiyama zai ce yabna adam marittu falam ta'udni ya kai dan adam nayi rashin lafiya baka dubo ni ba Allah ya ce wa bawa nayi rashin lafiya baka dubo ni ba kaga wannan abun mamaki ne Allah ya ce yayi rashin lafiya ba a je dubo shi ba nan da nan bawa ya kidime ya ce ya rab kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin kai ne ubangijin halittu duka ya zan tafi dubo ka ya zan tafi dubo Allah yace amma alimta anna abdi fulan marida falam ta'udhu amma alimta law annaka udtahu lawajadtani inda baka san bawa na wane yayi rashin lafiya ba baka je ka dubo shi ba da ka dubo shi da ka same ni anan yace yabna adam istat'amtuka falam tut'imni qala kayfa ut'imuka wa anta rabbul alamin ce ya kai dan adam na nemi ka bani abinci baka bani ba ce yaya zan baka bayan kai ne ubangijin halittu duka kai ne mai bayarwa kuma ne in baka wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah shi ke ciyarwa ba a ciyar da shi to ya zan baka abinci yace amma alimta anna fulan istat'amaka falam tut'imhu wa law at'amtahu la wajadta zalika indi baka san cewa wani ya nemi ka bashi abinci ba
ka hada shi ai da ka bashi da ka samu wannan a waje na wato da ni kaiwa ya ibn adam istasqaytuka falam tasqini dan adam na ne muka shayar da ni kike shayar da ni yace ya rab kaifa usqika kaifa asqika wa anta rabbul alamin ya zan shayar da kai alhalin kai ne ubangijin halittu duka yace amma alimta anna fulana istasqaka falam tasqi walau asqaytahu lawajadta dhalika indi baka san wane ya ne muka bashi ba ka bashi ya sha da ka bashi ai da ka samu wannan a waje na to haka nan Tabarani ya fitar da hadisi a cikin Al-Mu'jam al-Kabir daga Abda daga Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam ayyul imani afdal wani imani ne yafi falala kun san imani kamar yanda yake a gurin ahlus sunnati wal jamaa yazidu wa yanqus yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah imani yana karuwa yana habaka yana hauhawa da yawan da'ar Allah da mutun zai yi yana kuma ja da baya ya rika tawaya ya rika kasa sai saban Allah da mutun zai rika yi sabai sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama ayyul imani afdal sai yace idkhalus sururi ala mu'min ashba'ta jaw'ata aw kasawta awrata aw qadaita lahu haja nabi yace shigar da farin ciki ga mu'mini ka ciyar da shi har ya koshi ka tufatar da al'aurarsa ka biya masa da bukatarsa alafazin abu shaykh ibn hayyan yake cewa ahabbul a'mali ila allah azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurba aw tatrudu anhu ju'an aw taqdi anhu daynan nabi yake cewa mafi soyuwar ayyuka a gurin allah subhanahu wa ta'ala ka shigar wa da dan uwanka mu'mini farin ciki ka shigar masa da farin ciki zuciyarsa ka yaye masa wata damuwa ka korar masa da yunwa sannan ko ka biya masa bashinsa a cikin sahihaini hadithin abdullahi dan amr radiyallahu ta'ala anhu wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam ayyul islami khair ayyul islami khair wani musulunci ne yafi alkhairi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi tut'imu at'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif ka ciyar da abinci sannan ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda ma baka sani ba to haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ta fadar irin ka da goma shi da lada da kabaki na aljanna da Allah zai ba wa mutumin da yake ciyar da dukiyarsa dan Allah a wannan rayuwa ta duniya shiyasa a cikin riwayat Tabarani da Hakim annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah ibn Amr annabi yake cewa inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a aljanna akwai wasu benayi wanda daga ciki ana gano waje daga waje ana gano ciki Abu Malik al-Ash'ari sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yace liman hadha ya rasulullah waɗannan benaye nawa ne ne wa aka tanadar wa alkiyama ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace liman ataba alkalam wa at'ama at'am wa bata qa'iman wan nas niyam ce waɗannan gidajen benaye Allah ya tanade su ne ga wanda ya dadada maganar sa wato ya rika yin magana mai kyau kamar yadda Allah ce wa qulu lin nasi husna ku fada wa mutane magana mai dadi kana magana da mutane kana tattaunawa da su kana musu nasiha kana musu wa'azi duk a yanayin da kake magana da su yi kokari ka gaya musu magana mai kyau ka gaya musu magana mai dadi kada ka yi kokarin ka yi magana da gangan dan ka fusata su ko ka tozarta su ko ka tayar musu da hankali yace liman ataba alkalam ga wanda ya dadada maganarsa wa at'ama at'am yace yadda abincinsa sannan ya tashi cikin dare yayin sallah mutane suna bacci ire-iren waɗannan suna nan da dama waɗanda suke nuna kwadaitarwa akan ciyar da dukiya haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wato gwagwaban gata da yake jiran wanda yake taimakawa maraya kamar yadda kuka sani maraya shine wanda ya rasa wato mahaifansa ko ya rasa mahaifinsa wanda ya rasa mahaifinsa namiji ba uwa ba wanda ya rasa mahaifinsa uba domin shine yake samo masa zai kula da cin sa da shan sa koda mahaifiyarsa tana da rai har zuwa lokacin da zai balaga ya kai munzalin karfin sa da zai iya nema wa kansa a wannan yar tazarar sunan sa maraya sunan sa yatim amma yayin da ya balaga ya kai munzalin mutum zai iya fita yayi kwadago ya nema da karfin sa to ba a kiran sa yatim a shar'ance ba a kiran sa maraya koda shi zai ci gaba da kiran kansa maraya kaga wani sai ya kai shekara 70 amma da an taba shi sai ce ni fa maraya ne kakku matsa mun ni maraya ne to kaga a duniya ba wanda ba maraya muke din nan da mu marayu ne to amma ita mace maraicin ta yana zarcewa har lokacin da za ta samu miji koda ta balaga ba za ta fita daga yanayin maraici ba saboda tana cikin yanayin da take bukatar tallafi har sai ta yi aure ta samu mijin da zai kula da ita samun mata cinta da shanta da kula da iliminta da addininta da lafiyarta da addininta to Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar sau tari a lokuta daban-daban akan kula da haƙƙin maraya haƙƙin maraya wani abu ne mun karanta ayoyi a baya da suke nuna wato ciyar da maraya da kula da shi yana daga cikin abin da alkur'ani yayi tananatawa wal yatama da muke ta karanta a baya Allah subhanahu wataala yana ce ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'ami al-miskin ara'aita alladhi yukazzibu bid-din baka ga mai ƙaryata ranar sakamako ba ƙaryata ranar sakamako kafirci ne wanda duk zai ce babu ranar alkiyama ko bai yadda akwai tashi bayan mutuwa ba ai hisabi wanda duk ya faɗi wannan kafiri ne da Allah ya tambaya baka ga wanda yake ƙaryata ranar sakamako ba abinda mai sauraro zai yi tunani ko zai yi tsammani a ce masa shine wanda ya kafirta shine wanda ya ƙaryata Allah da manzansa ya ƙaryata ranar alkiyama sune mushrikai kafirai haka zai yi zaton ansar za ta zama amma sai Allah ce fadhalika alladhi yad'u al-yatim shine wanda yake tankada maraya daga haƙƙinsa sai aka faɗi wani aiki da wanda bai yadda da ranar lahira bane yake yin sa wato in kaga musulmi yana irin wannan to zai ya kamata ya baka mamaki domin aiki ne na wanda bai yadda da alkiyama ba bai yadda akwai tsayuwa gaban Allah ba bai yadda akwai hisabi ba musulmi da ya yadda akwai tsayuwa gaban Allah bai kamata a ce ya taba haƙƙin maraya ba ballantana ma ya tankabe shi da ƙarfi ya danna wato haƙƙinsa sai aka faɗi aiki maimakon a faɗi wata aƙida dan a nuna maka girman sha'anin haƙƙin maraya da shiga haƙƙinsa da cin dukiyarsa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wasa yaslawna sa'ira masu cin dukiyoyin marayu a bisa zalunci Allah ya ce suna cin wuta balbal kuma da sannu za su shiga wuta mai tsananin ƙuda aka ce cin dukiyar maraya ba ana nufin sai ka ci a cikin ka ba ana nufin duk wani abu da zaka yi ka handa mai dukiyarsa ka kwace masa filinsa kwace masa gidansa motarsa wani abu da aka bar masa kai yadda aka yi yazo na ya zama naka shi yasa wato masu musamman alƙalanmu da ake ba su raban gado suna sanya wani kaso sai an ba su wani percentage cikin abin da za su raba wallahi suna cikin hadari alƙali a kotu an ɗauke shi ya yi aiki ne a biya shi wannan aikin da zai yi daman ana ba shi albashinsa ne don wannan aikin me zai sa a kawo masa raban gado sai ya karɓi wani percentage sannan ya yi raban gadon ba aikinsa ba ne ba shi ne abin da aka ba shi ya yi ba saboda haka aka ba shi ba da son ran wanda zai ba shi ba sai ya zama dole wannan cin dukiyar maraya ne ba bisa haƙƙi ba kuma Allah subhanahu wataala ya yi wannan gargaɗi da wannan narko mai tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin musnad abi ya'la da mu'jam al-mu'jam al-kabir na tabarani da musnad imam ahmad a cikin hadisin zurarat ibn abi aufa daga wani mutum daga cikin mutanansa ana ce da shi malik ko ibn malik ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man damma yatiman baina muslimina fi ta'amihi wa sharabihi hatta yastaghni an wajabat lahu aljanna duk mutumin da zai dauki maraya daga cikin musulmi ya dauko shi ya kawo shi ya dauki nauyin sa ya hada shi cikin wato kulawar sa ya bashi ci da sha har ya zama ya dauke masa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljanna ta wajaba gare shi wani mutum kamar yadda yake cikin musnad imamu ahmad hadithin abu huraira ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka masa kikashewar zuciyarsa zuciyarsa tana da tana kaushiyato sautari baya ga abu ya tausaya da abinda mutane za su gani su tausaya shi baya jin tausayin karansa zuciyarsa ta bushe ya kuka wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kasuwa din sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin ka shafa kan maraya ka ciyar da miskini ka shafa kan maraya ka ciyar da miskini dan shafa kan maraya ba wai yana nufin kawai da nemo marayu na taba kinaya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya samu marayu ya taimaka musu ya taimaka wa mabukata wannan zai samar masa da wato laushi a zuciyarsa da tausayi a zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahihaini ya nuna daidaito tsakanin mutumin da zai kula da mabukata zawarawa ko miskinai ko marayu da wanda zai fita yaki saboda Allah da wanda zai rika azumi ba kakkautawa ko ya ringa tsayuwar dare baya gajiyawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada as-sa'i 'ala al-armalati wal-miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im la yaftur wa kal sa'im la yuftir yace wanda yake kai komo yana kai kawo wajen taimakawa zawarawa da miskinai Allah annabi yace wannan kamar mai jihadi ne cikin tafarkin Allah kamar wanda yake tsayuwar dare ne ba kakkauta baya gajiyawa kamar wanda yake azumi ne baya ajewa arwayar ibnu maja as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal ladhi yaqumu al-layla wa yasumu an-nahar wanda yake taikawo wajen taimakawa miskini da zawarawa da suka rasa mazajen su masu kula da su al-aramil al-armala ba ita ce al-mutallaqa ba ba mu da a wajen mu zawarawa ne al-armala ita ce matar da mijinta ya rasu ita ce armala wanda ko mijinta ya sake ta mutallaqa sunanta sakakkiya amma dai duka mu tara su mu ce da su zawarawa dan su shiga cikin tagomashin amma lafazin hadisi yana magana akan waɗanda suka rasa mazajen su masu kula da su ba matar da ta tada balli ta matsa wa mijinta ta ci kwalarsa ba sai ya sake ta ta koma gidansu kuma gashi daman da kyar ake samun cin safi balle na dare kaga za ta shiga cikin wani hali wanda ita ta yi wa kanta kasassaba tana zamanta sai abinda ta ga dama ta dafa ta ci ta sha kwalar mijinta ta shake shi ta ci sai ya sake ta to wannan sunanta mutallaqa amma da suna zaune da mijinta lafiya sai ya rasu kaga wannan abar a tausaya mata ce matukar dai tana cikin wani hali na a taimaka mata to to ga prof da iya zo bayani ya rarrabe muku to muna hada su saboda a yanzu harkar saki ta yi yawa kuma mazajen da dama suna saki ba tare da dalili ba saboda kawai ya gaji da ita sai ya bata saki sannan ta shiga cikin wani yanayi bara in takaita lokaci yayi tafi aku gaba da kike kai sauraro kake yi kada ji ina shakewa ka tace gare ya bai to Allah subhanahu wata'ala ya kwadaitar akan ciyarwa a cikin kowane irin yanayi a kowane zamani da gurgurdan abinda Allah ya hore wa mutum ya ciyar da nau'in ciyarwa iri-iri da Allah subhanahu wata'ala yake bukata Allah ya ce allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wadanda suke ciyar da dukiyar su a koye da sarari to suna da ladan su a wajen ubangijin su babu tsoro tattare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba wannan ayar tana kwadaitar da mu akan ciyarwa a kowane lokaci da daddare da rana a kowane yanayi a oye ko a sarari domin wannan abu ne da yake samarwa da bawa gwaggwaban sakamako don haka mutum kada ya jinkirta yayin da Allah ya bashi damar yin haka a kowane lokaci a kowane hali in yayi haka Allah ya ce zai samu ladan sa inda rabbihi a wajen ubangijin sa wato ladan sa zai fito daga Allah wanda aka ce ubangijin zai bashi lada sai ya dubi girman wanda zai bayar ko kyauta ce aka ce ga wanda zai maka kaji wanda zai maka din da matsayin sa da girman sa zaka sa ran kyautar nan ta zama babba ce kyautar da wani abokinka zai maka wanda kuke daidai wa daida da shi a samu ba dai yake da kyautar da wani hamshakin mai dukiya a layin ku zai muka ba haka nan kyautar da ainihin gwamnan garin ku zai maka ba daidai za ka sa ran ta kasance da wanda ciyaman zai maka ba wanda za a samu shugaban kasa ya maka za ka sa ran tafi wanda gwamna zai maka duk da cewa akan samu akasi wani lokaci to amma dai ko yaushe aka faɗi wanda zai yi kyautar kaga girman sha'anin sa to kafi sa ran kyautar ta zama babba Allah ya ce kyautar da zai yi shine mai ta inda rabbihi fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wannan da Allah subhanahu wataala ya ce allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari dare da rana wannan yana nuna maka umumul azban ba lokaci kowane lokaci ta kama kawai kai sadaka babu wani lokaci da a cikin sa ne ake karbar sadaka a wani lokaci kuma ba a karba a kowane lokaci kai sadaka alkhairi ce abinda dai ake bukata shine ka samar da abinda zai amfanar kuma ya zanto amfani ne ana son amfanin ya zama ya game shi yasa aka ce bil-laili wan-nahar dare da rana so ake a kowane lokaci ya zama waɗanda suke cikin bukata suna samun abinda zai yaye musu damuwar su sirran wa alaniya shi kuma yana nuna umumul ahwal a kowane hali a halin boyewa ko a halin bayyanawa a kowane hali ka bayar matukar dai wannan sadakar kayi ta da ikhlasi to babu shakka za ta samu karbuwa gurin Allah Allah na ce in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tuqquha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum in kuka bayyana sadaka kuka yi ta a fili fa ni'ma hiya madalla da irin nan sadaka idan kun yi da zummar wasu su gani su yi koyi ba wai kun yi dan alfahari ba dan nuna ku kuna yi dan a yaba muku to wannan ba zai cutar da ku ba wata sadakar ana son ma a bayyana ta saboda ba ta shafi wasu mutane daidai ku ba ta shafi dukkanin al'umma to wannan babu laifi a bayyana ta saboda wasu su gani su yi koyi wani ya gina gidan marayu wani ya gina makaranta domin a karantar da ƴaƴan musulmi wani ya haƙa rijiya domin al'umma su samu ruwan sha duk wannan abu ne da baka yi shi don wani mutum ɗaya ba ka gina asibiti don a ba mutane magani duk wasu abubuwa da mutum zai yi don amfanin al'umma to irin wannan bayyana su yana da kyau saboda wasu su gani su koyi amma wanda zaka ɗauka ka ba wa ɗaiɗaikun mutane to ka ɓoye ya fi domin shi kansa wanda zaka ba wa ɗin ka darajta shi ka mutunta shi ya fita da karama yana jin ba a wulakanta shi ba kada ka zo ba wa mutane ko wasu ɗaiɗaikun mutane abu bi a'yanihim kana kiran su ana danna musu kamera kana mika musu wanda yazo a danna masa kamera wanda ka mika masa wanda yazo ka hasko matso kusa a dashi wannan akwai wulakantawa a ciki kowa sai fuskar sa ta fito wannan babu kyautatawa a ciki shi yasa da Allah ya ce wa in tufuha sai ya ce wa tuhal fuqara anan sai aka fadi talakawan da su za a bawa sai Allah ya ambaci boyewa a gurin saboda me saboda a kiyaye musu mutuncin su amma wanda zaka yi ta dan al'umma wannan kana iya bayyana ta saboda wannan ba kyauta ce da ta shafi wani mutum shi kadai ba kyauta ce da kowa zai amfana da ita boye sadaka har ko yaushe boye sadaka yana da amfani domin shi zai taimaka wajen samun ikhlasi a cikin zuciya yayin da mutum ya saba bayyana sadakar sa to zai rika za a rika yabansa yabo kuma yana sawa zuciya ta ji dadi Allah ya halicci zuciya da san ayaba mata lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa Abu Musa al-Ash'ari lokacin da ya wuce ya ji shi yana karatun Al-Qur'ani da daddare sai da qutita mizmaran min mazamir ali daud ci an baka sauti mai dadi irin wanda aka bawa Annabi daud da ya ji dadi yake ce ya rasulullah da na san kana sauraro ai da na kara feke murya ta fiye da haka wannan ba zai cutar da shi ba sun da yake aikin ba a sannan ne ya halarto da jiyar da wani dadi ba yayi aikin shi dan Allah dan an yaba masa babu komai to yayin da mutum yake abu ana yaba masa yana jin dadi har wata rana ma zai mai da yaban ya zama shine manufa yau da gobe sai ya ga idan yayi ba a yaba ba sai ya fara jin damuwa a ransa masu yabawar ba su ce komai ba masu kamera ba su dauka ba masu abin nan ba su dauka ba to sai ji damuwa shi yasa ake cewa boye abin nan boyewar tana da alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi fadar mutane bakwai da Allah zai sa su a cikin inuwar sa ranar da babu inuwa sai inuwar sa a ciki sai ya fadi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu da mutumin da ya bada sadaka ya boye saboda tsananin boyewar hagunsa bai san abin da daman hannunsa na dama ya mika ba to wannan saboda kololuwa da ya kai ga ikhlasi sai ya shiga sahun mutane bakwai da annabi ya zana a cikin wani hadisi na Abu Huraira cewa za a sa su a cikin inuwar al'arshi don haka akwai sadakar da ya kamata a bayyana ta ciyarwar da ya kamata a bayyana ta akwai kuma wanda ya kamata a boye ta anan zamu ga Allah ce allazina yunfiquna amwalahum ba a ce yut'imuna ba a ce ciyar da abinci ba a ce shayar da ruwa ba a ce gine-gine ba dan infaq din ya kunshi dukkan wasu bukatu na rayuwa mutumin da zai ciyar da abinci wannan yana cikin yunfiquna amwalahum haka nan mutumin da zai gina asibiti dan a bawa marasa lafiya magani yana daukar nauyin likitoci wannan shi ma yana cikin yunfiquna amwalahum haka nan wanda zai gina gidaje dan a zaunar da marayu shi ma yana cikin yunfiquna amwalahum haka nan wanda zai gina rijiyoyi na burtsatsai ko irin namu na gargajiya dan a samu ruwan sha yana cikin yunfiquna amwalahum haka nan mutumin da zai dauki nauyin masu karantar da yara karatun alqur'ani ko islamiyya je islamiyya ce nawa ake biyan ustazan nan nawa ake basu a gaya masa yace to a rika zuwa duk wata ana karba wannan na cikin yunfiquna amwalahum haka nan waɗanda za a zai musuluntar da su a samu malamin da zai zauna cikin su ya karantar da su addini wasu su dau nauyin irin waɗannan malamai suna biyan su albashin su duk wata dan su tsare iyalan su a gida su ma suna cikin yunfiquna amwalahum fi sabilillah haka nan waɗanda za su ɗauki nauyin masu fita wa'azi su bar sana'arsu su bar komai nasu su rika fita suna karantar da jama'a shine kafalatul du'a zamana yana ba su wani albashi duk wata to wannan shi ma yana cikin yunfiquna amwalahum saboda haka sai aka dunkule aka ce allazina yunfiquna amwalahum saboda kowa da yayi aiki dan taimakawa ci gaban al'umma da ciyar da al'umma ya shigo cikin wannan aya ya samu irin wannan gara basa da Allah subhanahu wataala ya ambata saboda haka Allah subhanahu wataala ya ambaci wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake cikin sahih al-bukhari yake cewa لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به أناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به أناء الليل والنهار. باب وند يهلت أيوة حسد سيمتو وحسد على أن في قبطة كيف تنك سامو إلن أبن دي سامو كيما كي إلن أي كنسا باوي أنا نفن كيف تن يرسى كي كسامو با وانا إتتي ممونا الحسد دتكي وتهلك ميينتا أنا نفن قبطة كيما كيف تنك سامو أبن دي كسامو النبي يتي سيغا متن قدابيو متن دا الله يباشى القرآني ya bashi alqur'ani kuma ya zanto yana tsayuwa dare da alqur'anin nan yana karanta shi cikin dare yana qiyamul layli kai fatan kai ma Allah ya baka alqur'ani dan kai wannan sai mutumin da Allah ya bashi dukiya yana sadaka da dukiyarsa ba dare ba rana shi ma wannan kai fatan Allah ya baka to sannan ubangiji zai baka ladan koda baka samu ba muga yadda musulunci ya kwadaitar akan ciyarwa da kula da haƙƙin wanda yake buƙatar taimako hatta matarka da ka auro ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce abinda zaka ciyar da ita inda zaka kyautata niyya to yana cikin sadaka annabi yake cewa Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da yake rashin lafiya annabi ya dubo shi a Makka يتيو إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا زدت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في امرأتك بذاك تيد وانا أبنى تير وابا دذاك يدن الله فاتيكا قال سامن أوككا درجة أقولن الله النبي يتي حتى لو ما دذاك سأبا كما ترك ذاك ساملادا أكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم yayyo hijira shi da sahabbansa su zo sun samu yanayi mai tsanani Allah ya kirawo wadanda suka yi hijira da fakirai da fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun Allah ya kirawo su fuqara saboda sun bar dukiyarsu wadanda suka yi hijira sun baro dukiyoyinsu a Makka kafirai sun wawashe sun yi rubuce ciki akan su sun zo Madina suka samu mutanen Madina su ma kuma suna cikin wani yanayi na galabaita na babu suna cikin bukata ga kuma baki sun karba amma duk da haka ba su yi kasa a guyo ba wajen taimaka musu Allah su ma ya ba musu wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى وأن سكا تانا دورن زما كما سكا إيماني تنقبان من قبلهم تنقبان يحبون من هاجر إليهم سنا سم وأن سكا وهجر زوا قريسو ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا باسا جندها مواء تكن زكا تنسو نأبن سكا أوكا سكا باسو نمزغني نأبنشي نسترى duk wani abin da za su dauka su bayar ba sa jin takuruwa wa yu'thiruna ala anfusihim suna ma fifita su akan kansu walau kana bihim khasasa koda ko su suna cikin matsananciyar wahala saboda haka mutanen Madina lokacin da muhajiruna suka same su ba wai sun same su ne cikin yalwa cikin dukiya da take malala ba sun same su cikin khasasa su ba suna cikin bukata manoma ne harkar noma suka sani sannan ga rikice-rikice da ake ta fama da shi a lokacin abinda aka san cewa idan dai har babu zaman lafiya to samun isasshen wadataccen arziki yana wahala ko yana karanci saboda haka suna cikin tashi-tashin hankula tsakanin al-Aws da Khazraj babu zaman lafiya ga Yahudawa na a cikin suna ta rura wutar fitina kullum saboda haka ba kuma baƙiyan sun cika musu gari wadanda suke buƙatar taimako amma duk da haka suka ci gaba da taimakon su suka yi ta hakuri har lokacin da Allah ya buɗa musu shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama duk da wadatar da Allah subhanahu wataala yayi masa wajadaka a'ilan fa aghna Allah ya same shi ba yayi da shi ya wadatar da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi rayuwa ta mawadaci wanda yake godiya ga Allah yayi rayuwa ta mabuƙaci wanda yake da hakuri saboda haka ya hada duka martabobin biyu alghaniyu shakir da kuma alfaqiru sabir kowanne in ka ji falalarsa zaka san cewa yana da girman falala da wanda Allah ya bashi ya gode da wanda bai bashi ba yayi hakuri dukkanin su suna da matsayi a gurin Allah to annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu babban kaso a cikin kowanne matsayi cikin waɗannan matsayi guda biyu Allah ya wadata shi da abinda Allah subhanahu wataala ya bude masa amma duk da haka Aisha take cewa ba a taba kwana biyu a jere muna samun abinci na khubzu sha'ir muna cin koshi ba kwana biyu a jere sai ai dare uku ma ba su samu abinci na alkama sun ci ba sun koshi har Allah ya karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam to duk abinda yazo hannunsa zai dauka ya bayar ba wai rasawa yayi ba a'a kyauta yake yi ta wanda baya tsoron talauci al-fadalah ibn ubayd kamar da yake cikin jami'u tirmizi yake cewa lokacin da aka yi sahabbai suka yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da mutane a cikin masallacinsa ana cikin sallah kawai sai ga mutane suna yanke jiki suna zubewa ba komai saboda yunwa sai dai aga mutun ya fadi jib sai zanto waɗanda ba su sani ba irin ƙauya wanda suke shigowa Madina in zaga mutun ya yanke jiki ya fadi kaga wani tababbe sun zata kawai hauka ne ba su tsammaci cewa yunwa ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sallah yayi ya gama sallah sai ya ce law ta'lamuna ma lakum indallahi la ahbabtum an tazadu faqatan wa haja da kun salladan da kuke samu a gurin Allah bisa hakurin da kuke yi na baku da shi da kun so Allah ya kara muku bukata da talauci sai dai Allah ya rufe mana ce yasa za mu kuka amma da za ka yi hakuri ka mai da al'amarinka ga Allah to fa ba haka kake zauna a kawai ba a banza sai dai in ba ka da kyakkyawan niyya a gurin Allah sahabbai sun taimaka wa junansu wajen su tallafa wa junansu yayin da suke cikin wannan hali matsananci imam muslim ya ruwaito hadisi daga abu huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wata rana sai ya ci karo da abubakar da umar sai ya tambaye su ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'a me ya fito da ku daga gidaddajinku a irin wannan lokaci da daddare sai suka ce alju'u ya rasulullah yunwa ce ta fito da mu ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ce wa ana wallazi nafsi bi yadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma na rantsi da wanda raina yake hannunsa abinda ya fito da ku shi ya fito da ni ma'aiki yake faɗa haka yace to ku tashi maza suka tashi sai suka nufi gidan wani mutumin Madina shine Abu al-Haytham ibn Tihan kamar yadda yazo a cikin riwayar Tirmizi sai suka samu baya gida yayin da matar su ta gansu ta ce marhaban wa ahlan maraba la lila li sai manzo Allah ya tambaye ta ina wane yake sai ta ce ya tafi ya samu mana ruwan sha suna nan sai ga wannan mutumin Madina ya dawo sai ya ga manzon Allah sai ya ga manyan abokansa biyu Abubakar da Umar yace alhamdulillah ina yi wa Allah godiya ma ahadun alyawma akrama adiyafan minni bana jin a yau akwai wanda yake da baki na karamci iri na saboda haka nan da nan a gurguje ya tafi gonarsa ya ciro musu da dabino ya kawo musu yace ku fara cin wannan ya zaruka ya nufi garkensa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyaka wal haluk kakkaye yanka dabbar tatsa suna dabbobin da suke tatsan nono a jiki ci kakka sake ka yanka dabbar da ake tatsan nononta nan da nan ya yanka musu ya dauko musu akuya suka ci dabino suka koshi suka sha nono to shine bayan sun ci sun koshi sun sha ruwa sun koshi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abubakar da Umar والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة نارن سي دا وند رينا يكي هننسا لا نقوبك ياما سي أن تبيوك وانا النئمر دا كشا ga duba abinci ne na rana daya amma annabi ya rantsuwa sai an yi wa mutum tambaya akan sa yace kun fito daga gidaddajin ku kuna jin yunwa amma kuma gashi ba ku koma ba sai da kuka samu wannan garabasa to lalle za a yi muku tambaya akan wannan irin waɗannan suna nan da dama babu lokaci bare mu ta kawo misalai irin su amma dai abinda zamu karkare da shi domin duban lokaci yayi shine mu sani mu yi imani mu musulmi ba kamar sauran wasu waɗanda ba su samu wannan tagomashi na wannan addini ba mu yi wa Allah godiya da yayi mu musulmi kuma yayi mu cikin al'umar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saukar mana da littafi wanda babu irin sa ba a taba yin wata al'umma da aka taba ba ta irin wannan ni'ima kamar mu ba khairu ummatin ukhrijat lin nas haka mun sha bamban a cikin kowane yanayi da wasu waɗanda ba su san Allah ba ko kuma sanin su ga Allah yake gurbatacce ko kuma waɗanda ba su san addinin su ba Mun san Allah shine mai azurtawa shine mai bayarwa shine mai hanawa lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim maqalidus samawat mabudan taskokin sama duka a hannunsa suke yana shimfida arziki ga wanda yaga dama yana kuntatawa lalle Allah masanin komai ne inna allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira Allah yana shimfida arziki ga wanda yaga dama yana tauye ma wanda yaga dama Allah shine wanda yake masani mai gani inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin Allah shine mai azurtawa shine mai tsananin karfi tun lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci dan adam bai halicce shi ba sai da ya tanadar masa dukkan bukatunsa a bayan kasa mu duba kissar halittar annabi adam alayhi salam sai da Allah subhanahu wata'ala ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim Allah ya fadi shine ya halicci ya halitta muku abinda yake cikin kasa gaba daya na amfani duk wani abin da yake bayan kasa da zai amfane ku Allah ya halitta muku su sannan ya daidaita zuwa wato ya nufi sama ya daidaita su sammai guda bakwai bayan Allah ya faɗi wannan mubasharatan sai ya ce wa izqala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa wannan yake nuna maka sai bayan da Allah ya shimfida wa dan adam dukkan bukatunsa a bayan kasa sannan daga baya sai ya halicci dan adam haka nan a inda Allah subhanahu wataala yake cewa qul innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin Allah yake cewa shin za ku kafirce ba wanda ya halicci kasa a kwanaki biyu sanya masa ababan tarayya wannan fa shine ubangijin halittu ya sanya duwar watsu kafaffu a cikin ƙasa ya sanya albarka a cikinta ya kaddara abincinta a cikinta a cikon kwanaki hudu sawa'ul lisa'ili daidai wa daida ga dukkan masu roko duk masu tambaya anan ma ubangiji yana nuna mana ya halicci dukkan bukatunmu Allah bai yi wa bayin sarowar komai ba arzikin da ya zuba a bayan kasa a cikin kasa inda a ce dan adam ba mai san kansa bane inda a ce dan adam ba azzalimi bane innahu kana zaluman jahula da ba azzalimi bane wanda ya jahilci maslaharsa da babu wanda zai kukan ba shi da shi saboda abinda Allah ya samar na arziki na wadata a ko ina ya aje dan adam ya ishe shi Dama wasu ƴan tsirari sun wawashe, sun wawure, sun handame, sun cinye. Sun rike su kadai, ya fi ƙarfinsu da ƴaƴansu da jikokinsu da tattaɓa kunnuwansu da an'ihihinsu da komai su. ba za su iya ba amma duk da haka sun kwashi sun taskake sun taskare shi to wannan zai sa dole a shiga yunwa a shiga bukata ba dan babu ba dan dan uwanka mutum ya cuce ka dabba a daji ba ta irin wannan rayuwar dabba in ta kashe abincin ta za ta ci ta ci ta ci ta koshi tafiya take ta bar sauran in wata su haka rayuwar dabbobi take saboda fitrar su tana nan yadda take mu kuma tamu ta gurbace kowanne halitta da aka yi kowace halitta da Allah ya bayar kasa suna nan akan fitrar su da Allah ya halicce su sai dan adam dan adam shi ya gurbata shi ne fitrar sa gurbace kado ka duba tsuntsaye tunda Allah ya yi su tuntuni yadda suke rayuwa suke rayuwa ko sun canza ba su canza ba zakunan da da zakunan yanzu da iri ɗaya ne zaki iya ce koshi kowa ya je ci annansa kowa ya je harkarsa ba zai damu da kowa ba kuma sai ya je yunwa ba zai ce koshi ba kuma zai bi sauran yana ta bibbige su yana kashe ba haka yake yi ba haka tsuntsaye a sama haka kifai a cikin ruwa kowanne yana nan kan fitirarsa fitira ta alakar namiji da mace ba wani dabba da za ta nemi wato namiji ya nemi namiji ko mace ne mace ko akwai wannan a cikin dabbobi babu babu amma dan adam ya gurbata fitirarsa shi yasa Allah ya ce duk dan adam ya bar hanyar Allah to gare dabba da shi ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا ولهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله تعالى أن كمر دبوبي سيتي بل ثم في دبوبي بتشوا دبوبي هل ينزو سنة كم في الرسول ba su kauce wa fitira ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya tanadar wa dan adam dukkan bukatarsa wala kad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish mun kafa ku a bayan kasa kuma mun sanya muku ababen rayuwa a cikin ta kalilan ma tashkurun kadan ne kuke godewa yau da za a ce za a yi rabon arzikin kasa bisa adalci hukumomi su yi adalci a fito da abinci a fito da dukiyar da take kasa a sakar wa talakawa a daina wani tsuke bakin aljihu dan me za a tsuke bakin aljihu Allah ya ba ku wasu suna mutuwa wasu suna galabaita wasu suna kwanta ba lafiya wai a ce an taskake an tsuke an cire an yi removal an yi waye saboda me saboda Allah ba haka Allah ya tsara rayuwar ba to amma saboda zamani da huduba ta kafirai waɗanda sintini sun kauce wa hanyar Allah sai aka ce wannan shine hanyar tattali duk zanda aka ce arzikin ku yana kyau to ka zo zaka samu talakawa suna kuka saboda foreign reserve yana ƙara hawa su kuma wasu bada bashi da riba suna ta kwasa to sai su yi ta rubutawa a manyan jaridu na duniya cewa arzikin ku tattalin arzikin ku yana ƙara haɓaka ya ƙaru da ɗigo biyu da kashi da darabi da waye talaucin ku kuma yana ƙaruwa da ɗigo hudu da kashi da waye muna fatan ƴan uwanmu mawadata da Allah ya hore musu abin hannunsu za su yi rigegeniya wajen aikin alkhairi da ciyarwa da samun wannan garabansa nabi tun a zamanin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun ce zahaba ahlud dusuri bil ujuf masu kudi sun tafi da lada to kakku yadda a tafi a barku ku fito da dukiyar ku ciyar da ɗan uwanku ku ciyar da dukkan wani mabukaci sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba aka tashi ciyarwa da taimakawa ba wai sai musulmi ba kowaye duk dan adam nabi ce kulli dhi kabirin harra ajrun duk wanda yake da hanta da zai buƙaci ci da sha ka taimaka masa kana da lada Allah ya bamu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ya yi mana damuwar mu Allah subhanahu wataala ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu ya bamu shugabanni masu gaskiya masu adalci masu tausayi Allah ya bamu hakuri da juriya wajen yi musu biyayya ga abin da bai saba wa Allah ba wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh